نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 25 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431, daidai da 4 ga watan Septemba shekara ta 2010. Wannan shine kasar na 23 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Fiqhu Sira, wallafa Professor Zaid Abdul Karim Az-Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. In jama'ar musulmi ba su manta ba, mun karanta dangane da tarihin auren annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da as-sayyida Khadija, da kuma yadda zumuncin ya faru ta hanyar kasuwanci da fatauci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato fita da dukiyar ta yi mata ta gaggaskiya da amana a aikace, kamar yadda ta sha jin bayani daga ainihin wato al'umma. A jiya daga ƙarshen karatun, in ba ku manta ba, na zo da littafin Uyunul Asar na al'imamu Muhammad ibn Muhammad al-Ya'muri, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, a inda muka tattauno dogon bayani dangane da yadda al'amarin auren ya kasance. Daga ƙarshe sai nake bayanin cewa ga yadda ma zaman auren ya kasance, amma sai ba mu kawo littafin ba, shine ne kokarin halarto da ainihin wato littafin da ya ɗauko labarin yadda asalin ɗaurin auren ya kasance. Ina fatan mun gane. Gashi daga littafin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wallafa Sheikh Muhammad Rashid Rida, Allah ya gafarta mishi. A cikin wannan littafi ne insha Allahu ta'ala, daga shafi na 39, malamin bayan da ya kawo tazwiji Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Khadijata radiyallahu anha, auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga Khadija, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda. Bayan da ya kawo tarihin kamar yadda muka kawo shi a jiya, sai wata gaba ya ce, wa qad hadara ru'asa umudar وحضر أبو بكر رضي الله عنه ذلك العقد فقال أبو طالب من مضراوة وتدنج من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سنهل رتول أورا وحضر أبو بكر رضي الله عنه ذلك العقد أبو بكر ما ياهل رتول أورا أوري فقال أبو طالب دعك ذونا ذائد أورا أوري سيدت تيجو أبو طالب يتشي الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وديا تتبت جاء الله دي سنعم جاء تكن ذرية النبي إبراهيم وزرع إسماعيل سننكم مكبيو تتطن إسماعيل وضئض أي معدن معدنه وعنصر مضر أصله سنن الله مأوك كنسركي يتعالى تكن تعالينشي مكبيو تسلسل أينهم واتو مضراوة وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه يسنيامو موني ودن دمكي هدما دائكين الله كما موني مكي جاغو رنشي دائنهن حرمين الله قصر مكة وجعل لنا بيتا محجوبا منغو دي دا الله يسنيامن دائكي واندي كتغلي دا قدوان فرمكي وحرما آمنا دا حرمي واندي كأمنتتشي دا قدوان تاشن هنكلي وجعلنا الحكام على الناس الله يسنيامو موني كي حكمشي غمتاني ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجع به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا يجي تو شوانا تنقوانا واتو محمد بن عبد الله باب واننا مجدغا أبودا شيد شيتا وجن درجة ده حقبكا ده بيبيكو ده كيفين هنكلي سي محمد يارين جايوانا النمجي فإن كان في المال قلا koda yake a wajen kudi muna da karancin kudi mu talakawa ne, fa innal mala dhillun za'il, sai dai kuma dama dukiya ita kudi, su kudi wato inuwa ce wadda take mai gushewa, wa amrun ha'il, sannan al'amari ne wanda zai zo ya tafi.
wa muhammadun shi ko muhammad qad araftum qarabatahu kun dai san dangin shi wa qad khataba khadijata bint khuwailid ya nemi auren khadija ɗan khuwailid wa badala laha ma ajaluhu wa ajiluhu kaza ya kawo ainihin wato sadaki wanda an gwada sadakin da kaza kaza ya kwatanta ashinan malamin yace asdaqaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama 12 uqiya wa nisf min adh-dhahab wal uqiya 40 dirhaman shar'an wa qila kana sadaquha 20 bakra al-bakra al-unsa min al-ibl wa la munafa li jawaz kawn al-bakarat awdan an dhalika al-qadr menene sadakin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata nauyin uqiya 12 da rabi ita wannan uqiya kowace uqiya guda daya gurgurdan dirhami 40 kenan to yace amma a wata maganar aka ce raquma ne annabi ya baiwa khadija dan matan raquma guda 20 sune a matsayin ainihin sadakin malai yace babu sabani tsakanin maganganun guda biyu saboda na daya yuwar kudin raquman aka kimanta can aka bada labarin cewa kudin kaza ne nan kuma ya zama hakikanin raquman ya bayar ina fata an gane jama'a kun ji sadakin as-sayyida khadija da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata musanna ku ji sai da yi muqaddima tukuna duba yadda Allah madaukakin sarki ke kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daurin auren shi ne za a yi a lokacin ba a san shi ne Allah zai mai da shi kaza ba amma ka dubi yadda aka nuna manyan mutane na kabilar sun je daurin auren sannan dubi Allah bai bari an samu wani wawan ba ma guje wanda zai tashi yayi kirari ga Lata da Uzza ba sai aka samu wannan dattijo ne mai kaifin basira kalmomin da yayi hutubar daurin auren da su ko a yanzu ka hawo minbarin filin Arafa ka yabi Allah da su ba kai kuskure ba ko kun fahimci yadda Allah yake kiyaye manzon Allah mutuncin shi kamar yadda muka yi a baya cewa a dukiyance Allah bai taba saka annabi a hannun wani ya rayu a karkashin shi ba balle daga baya mai gori haka Allah bai taba saka annabi sallallahu alaihi wa sallama a hannun wani ba maguje ko maguzanci wanda za a ce ai kai ma dai kai ji daurin auren ga kalmomin alhamdulillahi allazi ja'alana min zurriyyati ibrahima an yi wa Allah kirari da tawassuli da kuma nuna mumun fito ta tsatsan annabin da ya fi kowa tauhidi daga cikin bayin Allah to sa'annan ku dubi irin kalmomin da suka biyo baya da ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa dai wajen falala ce da daraja da daukaka babu wani namiji wanda ya kama da shi sannan sai kuma ya tsaya ya faɗi gaskiya sai ko da yake wajen kuɗi ba mu da kuɗi mu muna da karancin kuɗi ko kun fahimci yadda Allah yake shiryawa annabi gaskiya da gaskiya ke babu wata ƙarya ƙaryar arziki ba idda za ta kai ka dan haka ko da yake wajen kuɗi mu muna da naƙasar kuɗi amma sai ce dama kuɗi ba a bakin komai bane masu zuwa su tafi ne amma dai mu mun fito daga wurin mutunci ne sannan gashi ya nemi neman aure kaza kaza sai ce wa huwa wallahi ba'da hadha lahu naba'un azim Abu Talib yace kuma na rantse da Allah kun ga bayan daurin auren nan to wani babban labari zai biyo baya game da wannan dan nawa wa khatarun jalilun sannan akwai babbar magana jasimun mai muhimmanci falamma atamma Abu Talib al-khutba da Abu Talib ya kammala wannan khutba tashi a matsayin sharar fage takallama Waraqah ibn Nawfal sai Waraqah ibn Nawfal yayi jawabi ibnu ammi Khadija dan gidan babban Khadija wanda kaman matsayin wa'iki ga Khadija ma'ana shi dan babban ta ne suna ƴan mazazar kenan da babanta da baban shi kamar tsatsan su daya to shi kuma ka duba malami ne daga cikin malamai wanda hadisin shi yazo cikin Sahih al-Bukhari an bada labarin shi da iffar shi riwaya sahihiya ta zo a cikin al-Mustadrak na al-Imam al-Hakim watara annabi ya ji sahabbai suna tsegumi suna zagin shi sai manzo Allah ya ce la tasubbu Waraqah fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna kar ku zagi Waraqah naga yana da gida a aljanna kaji dan aljanna ne limamin da ya hudu ba daurin auren manzon Allah shine limamin ba wani ba maguje bane wanda sai ya sha tulu uku da rabi na burkutu ya to yana tambele a zaunar da shi a ne mai waigi yana gaba yana baya ina fata an gane a malami ne daga cikin malamai da suka karanta addinin Annabi Isa har ya iya yaran Annabi Isa yana fassara littafin Annabi Isa Injila zuwa ga Larabci ba jahili bane ba da kiki bane ba dan bid'a bane ba dan al'ada bane mutum ne wanda da aka kawo labarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-mu'minina daga cikin wadanda suka fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi ce laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumu ina ma ina da rai lokacin da za su kore ka daga garin nan laitani akunu kaza fa ansuruka nasran mu'azzara ina ma sadda za su cutar da kai ina da rai in tsaya maka in taimake ka taimako mai yawa duk abin da mu'mini zai yi waraqatu yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ji tun kafin wannan lokaci ga waraqatu shine liman bari ku ji fa qala ga abin da yace alhamdulillahi alladhi ja'alana kama zakarta mun gode wa Allah mun quraishawa da Allah ya sanya mu kamar yadda kai Abu Talib ka fadi kun ji iya jawabi yana daga cikin iya jawabi kai zama kana da itnabi wannan yayi jawabi yazo an baka live speaker ko microphone kai kuma ka sake maimaita abin da ya sake fadi ku ta bata mutane lokaci a'a abin duk da ya fada gaskiya ne to mun gode wa Allah da Allah ya sanya mu kamar yadda ka ambata wa faddalana ala ma a'adatta kuma mun gode wa Allah da Allah ya fifita mu kamar yadda dukkan lissafa din nan kace mun fi kowa din mun gode wa Allah da ya mana haka kaga kun ga iya jawabi khatibul qaumin fa nahnu sadatul arab balle mu ne shugabannin larabawa wa qadatu ha kuma mu ne jagororin larabawa sannan wa antum ahlu zalika kullihi ku din nan kuma banu hashim duk waɗannan siffofi da daraja da kace ku mutanen kirki ne dattawa ne gaskiya ne wannan daidai ka fadi la tunkirul ashiratu fadlakum dangin ku sauran laraba gaba daya ba za su yi musu wannan falalar taku ba wala yaruddu ahadun minan nasi fakhrakum wa sharafakum sannan duk bugun kirjin da kuka yi da duk turukan da kuka yi ku banu hashim babu wani cikin mutane wanda zai tashi ya ce ƙarya kuke ko ba daidai kuke ba wa qad raghibna fil ittisali bihablikum to gaskiya mu ma mun yi kwadayin mu hada zumunci da ku wa sharafikum domin samun daukaka ce za ta faru tsakanin mu da ku dan haka fashhadu alayya ma'ashara quraish ya ku quraishawa gaba ɗayan ku da kuka halarta wannan daurin aure ku zama sheda bi anni akan cewa ni waraqatu dan nawfal kawun khadija ko kuma wanta kad zawwajtu khadijata bint khuwailidin min Muhammad ibn Abdullah na daura auren Khadija yar Khuwailid da Muhammad dan Abdullah ala kaza akan sadakin kaza ko limamin Arafa zai daurin aure yanzu iya abinda zai fadi kenan karatun shi bai wuce nan ba har yanzu a musuluncin mu kuma duk wani limami da ya akasin haka imma yayi bid'a ko yayi al'ada wanda daurin auren ta iya yiwa a jefa mata alamar tambaya shine yazo za a daura aure ba ambaci sunan shi ba ba ambaci sunanta ba ba haka suke yi ba limaman bid'a ai ta wata shamfanya mun zo roƙon iri mun zo neman ku fadi me kuka zo nema iri sai ku tafi gidan gona ina fata an gane ku dubi kalmar da ya fadi yace na daura aure ina kafa ku sheda jama'a ko yanzu haka ake daurin aure in ba kai haka ba kai bid'a ko kai al'ada ina kafa ku sheda na daura auren wance da wani ko na dauki wance na bada aurenta ga wani sai da ya fadi ina kafa ku sheda ku suwa na ku jama'a ku wane ne gashi sai da yace ya ku quraishawa ku yi sheda ni na aurar da ita wannan ita ce ingantacciyar riwaya riwayar da muka karanta jiya gaskiya ba'ifiyar riwaya ce cewa babanta ne ya aurar da ita hakikanin al'amari a wannan lokacin mahaifinta ma ya rasu abinda yake daidai ita ce wannan riwaya thumma sakata sayyan shuru shikenan liman ya gama daura aure fa qala abu talib sai abu talib yace qad ahbabtu a ko an yushraka
ammuha fa qala ammuha amr ibn asad. To kun ji inda magana amr dan asad ta shigo, sai ainihin babbanta amr dan asad. Yanzu wancan shine wa wancan dan babbanta ne. To yanzu sai babbanta, sai Abu Talib shine shi kuma yazo a madadin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace to ina son babbanta ya bude baki yayi jawabi shi ma ya nuna gamsuwar shi da shedawar shi. Shi kuma sai yace ishhadu alayya ya ma'ashara quraish anni qad ankahtu Muhammad ibn Abdullah Khadijata bint Khuwaylid. Ku sheda ya ku Quraishawa cewa ni babban Khadija mai suna Amr dan Asad na aurar da ita ga Muhammad dan Abdullahi. Ina fata an gane. Fa qabila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikaha, sai manzo Allah ya karba auren da hannun shi ya karba. Abu Talib ya zo ne a matsayin baban shi, jagoran shi, shugaban tawagar, amma karban aure fa manzon Allah ya karba auren shi. Wa shahida ala zalika sanadidu quraish, diddattawan quraishawa suka yi shaida. Wa aulama alaiha sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah ya walima. Kun ga tuntuni manzon Allah ba bid'a yake bi ba, tuntuni akan sunna yake, ko kun fahimta? Yayi walima. Fa nahara jazuran, ya yanka raqumi. Wa qila jazuraini, wasu ma cewa suka yi raqumi biyu ne. Wa at'ama an-nasa, ya ciyar da mutane. Wa amarat Khadija jawariha an yarqusna wa yadribna ad-dufuf. To Khadija da yake kuma attajira ce, tana da bayi, tana da kudi, tace to ƴan mata a zo yau ranar biki ayi rawa, a buga dindifa. Aka yi rawa aka buga dindifa, kuma haka yake. Ko yanzu ba a hana yin waɗannan abubuwan a musulunci ba, inma barnan mutane ce kawai take ƙetare abin da aka ce. Amma ko yanzu ba a hana a lokacin aure a tashi a buga dindufa mata su yi irin waɗannan ƴan raye-raye da ƴan waɗannan waƙe-waƙe, ba a hana ba. Amma me aka hana? Kiɗa na ganga ko wani music daban, amma dindufa dai da ake buga ta hannu haka, wannan ba a hana ba. Mata su yi waƙa, ba a hana ba. Duk gashi an yi auren Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mata ai dama aka ce mata ko? Ai ba zan ɓata lokaci ba. Alaikum salam. Dindufa ban gane ba. Dindufa ce baka sani ba? Dindufa shigen ganga ne take, sai dai ita asali ba tantani ne ake sa mata kamar yadda ake sa tantani ba. Galibi abin suke sa wanda yake kamar tsimma, wato baya fitar da ƙara, baya ƙara kamar haka. A'a, ka gane? Kamar bargo ne, kamar abin nan suke sawa asalin, kamar yawa saƙaƙe. Kun san saƙi? Saƙaƙen yadi, saƙi, to shi suke sawa. Don haka in aka buga za ka ji tana didib ne haka, ba kamar ƙwarya ba, ba kamar ganga ba, ko makamantan haka. Aha, kamar kwali za ka ji tana, ba ta da ƙara. To ita ce, ina fata an gane. Ha, walima ba a yi, amma nan ana magana ɓangaren mata. Walima maza za su yi, mata fa. Gashi nan Khadija ta sa aka yi wannan. Wa fariha Abu Talibin farhan shadida, Abu Talibin ya matuƙar farin ciki. Wa ƙala, sai ya ce alhamdulillahi alladhi adhhaba anna al-karb, godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya yi mana baƙin ciki. Wa dafa'a anna al-ghumum, Allah ya cire mana damuwa. Wa hiya awwal walimatin awlamaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ita ce walima farko da manzon Allah ya kun ji gashi. Dan haka jama'a, waɗannan abubuwan da muka karanta tun daga jiya har yau, su ne za mu dawo za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, mu tattauna mu ji mallazi nastafidu minha, ne za mu cire fa'ida daga ciki. To shi ne malam Professor Zaidi ya ce, madha nastafidu min qissati zawajin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi Khadijata radiyallahu anha. Waɗannan fa'idoji muke samu game da kissa auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da Khadija, Allah ya kara mata yarda. Awwalan, na farko, laqad sami'at Khadijatu radiyallahu anha al-kathira min al-akhbari an sidqi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, Hakika dama ita Khadija ta ji labarai masu yawa game da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa an amanatihi, sannan ta ji labari masu yawa game da amanar shi. Fa ba'athat ilayhi li yutajira laha, sai ta aika mishi ya zo yi mata kasuwanci. Wa ba'athat ma'ahu gulamaha Maisara, ta hada shi tare da yaranta mai suna Maisara. Fa ada hadha al-gulam yuhaddithuha bima ra'a ayanan min as-sidqi wal amana, sai wannan yaro ya dawo yana ba ta labarin abubuwan gaskiya da ya gani da amana ido da ido. Wa husnan khuluqi, da kyawawan dabi'u. Hadha yadulluna ala rajahati aqli hadhihi al-mar'a, wannan na nuna mana cewa matan nan tana da kaifin hankali. Allati badarat ila at-ta'amul ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wadda ta gaggawar ta fara mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lamma alimat amanatahu, yayin da ta ji labarin amanar shi. Wazdadat qana'atuha bi amanatihi wa sidqihi lamma akhbaraha gulamuha Maisara, sannan kuma ta ƙara gamsuwa da amanar shi da gaskiyar shi yayin da Maisara tu yaranta ba ta labari allazi safara ma'a ar-rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ya tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muddatan min az-zaman, tsawon zamani. Wara'a minhu fi safar as-sidq wal amana, a wannan lokacin tafiya yaga gaskiya da amana. To anan Professor Zaid zai bada ƙarfi wajen cire mana fa'ida anan cewa ana iya gano amana da gaskiyar mutum ne ba wai yana zaune a garin su ba, sai in yayi tafiya a ga da yaje can inda ba wanda ya san shi, ba wanda ya san yaya yake. Akwai wanda yake salihi ne yana garin su, yana tafiya wani gari ya zama fasiki, ya zama mujrim, in ya dawo garin sai ya zama kamil. Ko kun fahimta wannan fiqhun zai cire mana? Amma ni kuma kafin nan ga wani fiqhu, shine me ya kamata mu tsaya mai nazari a lokacin da annabi ke da gaskiya da amanan nan. Wahayi ake mishi? Ba wahayi ake mishi ba. Wannan ya nuna ne da'awa ya yi kokari ya zama mutumin kirki kafin ya fara da'awar. Kenan yanzu ya dace kenan dukkan musulmi kowa ya zama mutumin kirki, dan baka san gobe mai Allah zai mai da kai ba. Ba kawai ka dauka cewa kai yanzu ba kowa bane, kai yaro ne ma, kai yanzu lokaci zamani na annabi shaho ne, kowa yazo ya dibi raban shi, sai kuma daga baya ka zo ka dauro rawani ka sawo alkyabba ka zo ka ce wai mutane ba sa girmama ka, ba sa mutunta abin da kake faɗi. Ka riga ka watsar da kanka kafin wannan lokacin. Dan haka a lokacin da kake matashi, Bahaushe yayi gaskiya da yace yanzu ba a kiwon dabbobi, mutane ake kiwo. Mutane suna nan suna kallon yaya rayuwarka take, yaya kazanka yake, yaya kazanka yake, yaya kazanka yake. Bibi annabi Salihu me suka ce mishi da Allah ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani? Qad kunta fina marjuwan qabla hadha, Salihu kafin ka fara wa'azin nan fa kai muke sa rai zaka zama limamin masu bautar gunki, kuma yanzu ka zo kana fadi kana hana mu abin da iyayenmu suke bautawa. Malaman tafsiri me suka ce? Saboda sun ga Salihu tunda ya taso na tsatse ne, su kuma ba sa shugabantar da kowa ya zama limamin su na bautar gunki sai wanda yake da natsuwa. Ashe kalubale ne ga dukkanin wani saurayi da wani matashi ya kiyaye mutuncin shi. Yaya ka taso, yaya kake? Ya zama lokacin da zaka fara wa'azi sai dai a soki asalin abin da kake wa'azin, ba a soki wasu munanan halaye naka da ka baro a baya ba. Kiyaye wannan da kyau. Babu annabin da aka taɓa mishi gori cewa ai kai ma da kaza kake, ai kai ma da kaza ne, ai daga baya kai ma ka gyaru. Sai dai me? Sai a dubi asalin abin da yazo yake wa'azin akai, saboda ba abda abin da za a soka sai wannan. To wannan kuma sai kaga Allah ya lamince yana bada ansa. Ya zaka iya kare mutumin da da tsohon dan giya ne, ko tsohon mazinaci ne, ko tsohon dan caca ne, yazo yace zai fara da'awa ta salafiya a garin da yake gaba ɗayan su 'yan bid'a ne? Za a soki da'awar salafiyar ne tukuna, ko ko za a fara suka shi ne, daga nan suka ta koma zuwa ga da'awar ta salafiya? Dan haka jama'a, kowa ya tsaya yayi nazari. Yaya kake a anguwarku, a garin ku yaya kake, a cikin gidanku yaya kake, yaya ne mutanen da kake mu'amala da su suka dauke ka, kuma baya ka waiwaya a lokacin da kake secondary school, ku ne su wane ne? Ku ne gang din yan iska, ku ne yan shaye-shaye, ku ne yan neman mata, ku ne yan zuwa party. Yanzu ka dawo kuma jarabawa ta rikice maka, ka je ka karanta Islamic studies, ka dawo yanzu ka ce za ka zama mai wa'azi. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka kowa ya kokarin gyara tarihin shi kafin ranar da zai fara cin moriyar wancan mutuncin da ya tsare ko kuma rashin shi. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? To wannan fiqhu a ina na cire mana shi? Shine wannan gaskiyar da amana da labari yayi labari muka ji cewa a lokacin nan a Makka babu wani suna da ake gayawa Annabi sai me Al-Aminu, amintacce. Me yasa suke gaya mishi Al-Aminu? An taba gaya wa wani mutum Al-Aminu a Makka? Ba a taba ba. Me yasa shi yake fara mishi? Saboda ya zo da kyawawan halaye na aminci da nagarta. Abu Bakr ne Siddiq, me yasa a jahiliya suke kiran shi Atiq? Atiq aka ce saboda ya yanta fuskar shi tunda ake ba a taba ganin fuskar shi a wurin zubar da mutunci ba. Gidan Karuwai, gidan Karta, gidan Silma, duk wani wurin shashanci ba a taba ganin shi ba. Su da kansu suka sanya mishi Atiq, ay allazi ataqa wajhahu bil muru'a, wanda ya yanta fuskar shi da mutunci. Bai taba kai fuskar shi ta kai inda ake rashin mutunci ba. Sai ka duba ka ga yaya naka tarihin yake. Shekara 20 da ta wuce, shekara 10 da ta wuce, shekara 5 da ta wuce, kisa kullum sai mutum ya zo ya ce ya fara da'awa, mutane suna ta mishi dariya, suna rena shi, suna wulakanta shi. Ya tsaya dubi kanshi tukuna, mutane ba wawaye bane. Mutane suna da profile ɗinka gaba ɗaya, suna da tarihinka. Kar ka taba tunanin wai waɗanda ka tara sa'o'inka ne yan shekara 25 ko 30, sauran jama'ar gari iyayensu da yayyensu da sauransu su a idan su aka haife ka, sun sanya ka taso, za kuma su bi su cika ƴaƴansu da waɗannan labaran. Wace malamin naku ba nan yake yawo da ƴan mata ba? Malamin naku ba nan yake zuwa silma ba? Malamin naku ba nan kaza ba? Malamin naku ba nan kaza ba? Dan haka sai kowanne da'iya ya tsaya ya shimfiɗa wa kanshi yanayi da platform, ya yi wa kanshi kyakkyawar shimfiɗa wadda zai zauna a kanta ya fara da'awa ta hanyar gaskiya, amana, mutunci, kiyayewa da komai da komai. Amma ganin ka tashi cikin lalatattu, kai ma bari ka lalace. Daga bayan ka koma cikin mutanen kirki, bari ka zama mutumin kirki. Yana da wahala da'awarka ta ainihin ya albarka. Don haka ku kiyaye waɗannan abubuwan jama'a. Wannan na daga cikin fiqhun da nake iya cire mana a wannan wuri. To sa'annan sai mu dawo. Wannan halin ya ja Khadijatul Kubra ta ce za ta auri Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko? Amma kun tuna a baya mun karanto cewa Annabi yayi kiwon dabbobi? Na'am, kiwon dabbobin nan dai a matsayin me? A matsayin kwadago ana biyan shi. Sannan nan kasuwanci ya je wa Khadija a matsayin me? A matsayin kwadago, mubaraba, ana biyan shi. Sai ka duba ka gani a matsayinka na dalibin ilimi, kana da aikin yi? Kana da sana'ar yi? Jama'a, an kauce wa shiriyar da Annabi ya bar mutane a kanta. Ke sa yanayin malanta ya ɗauki wani irin sabon salo. Malamai suka zama kaskantattu da wulakantattu a cikin jama'a. Saboda me? Saboda malamai ba sa aiki. Tarihin malamai ya ɓaci a Najeriya. Sun zauna suna jiran a ba su sadaka. Ita kuma sadaka, Annabi ya ce min awsakhin nas, dattin mutane ne, daudar mutane ce, kazantar da ke cikin dukiyar mutane ce. In aka fitar to zuciyar ta tsarkaka. To amma saboda a musulunci ba a kona dukiya, sai a ce to a ba talakawa. Dan haka abin kyama ne cin sadaka. Wallahi jama'a, da a ce musulmin mu sun gane wannan, da mun samu daukaka. Amma alal aksi tamaman, sai aka samu akasi. Cin sadaka sai mutane suna ganin menene falala ce.
kana tafi akan kekenka da kaga an yi layi ana raba waina sai ka jefar da keken sai ka zo kai ma ka tsaya a layi a baka zaka ci ta annabi sai ka duba sai fa in ka cancanta ka ci in ba haka ba haramun ka ci haramun ka ci sai wanda ya cancanta ya ci sadaka take halatta ba kowa ba dan haka Allah ya haramta wa annabi da shi da alayin shi sallallahu alaihi wa sallam idan kun gane wannan sai kowa ya duba ya ga a matsayin ku na daliban ilimi kuna da sana'a kuna da ayyukan yi yanzu Khadija mun ji labarin Abu Talib yace shekara ce ta juya musu baya annabi ya je nemi aiki amma annabi sai kare mutuncin shi ce rabu da ita za ta neme ni ta neme shi ko bata neme shi ba ta neme shi da ta neme shi ta kira shi ne tace to na ji labarin tattalin arziki ya kare muku dan haka ga sadaka ko ga zakka je ka kai aiki ka samu gumanka da ya tashi ya je kwazo yayi ya dage sai gashi abinda mazan ke kawowa gaba daya shi kada ya kawo riba dan haka ita ma ta ninka mishi ashe ustazai kamata yi in suka fita neman kudin su fi kowa zagewa domin su kudwa lin nasu ne abin koyi ne ga mutane kama ku duba yadda muka lalace muka zama kaskantattu a cikin mutane dan haka yanzu daga cikin tarbiya da revolution da muke so mu samar gyara da muke so a samar shine ustazai su samu aikin yi su iya sana'a su tsayi da kansu su nemi Allah ya wadata su a cikin taskashi har yanzu kwakwalwar mutane ta kasa fahimta sai ga cewa ba yadda za in dai ka iya karatun arabiya a duniyar Najeriya kuwa ganka da kudi wai wani ne ya baka amma fa za ka tare suka ce su fadu wai baka su fara san wanda ya baka ba amma fa dole wani ne ya baka dan kai malami ne musa saboda philosophy idan ya lalace ko psychology tunanin mutane in ya lalace za a sha wahala kafin a rikita shi a gyaro shi tunanin su ya lalace ya rikice akan cewa duk inda ka ga malami da kudi ba shi akai haka ne a kasar mu ko ba haka ba za a dauki shekara 100 nan gaba fa ba karamin aiki bane kafin a da a fahimci cewa malami ma ordinary ne zai iya zuwa kasuwanci kuma Allah ya azurta shi malami zai iya aikin gwamnati Allah ya azurta shi malami zai iya bude factory yana kera kaza ko yana sana'anta kaza Allah ya azurta shi malami zai iya bude shago yana sana'a carpenter ko tailor ko kuma yana kira ko makamantan sa Allah ya azurta shi amma yanzu ina ga muku tunanin ya riga lalace da zaka tafi yanzu Sokoto ka je ka samu wata korama ka gyara ta kai noman rani Allah ya azurta ka samu buhu 500 ka siyar ka da da kudin garin ku sai a ce ina ka samu kudi in ka fada ga inda na samu kuma ku zo su ce a ƙarya yake yi saboda sun riga sun dahu akan ai kai malami ne ai Allah ba ya azurta malami sai dai a bashi akwai wanda ya bashi kana ce musu fa ku zo mu je kuma ku gani ku yi ku samu madan su ya ƙarya ne bashi aka yi to akwai aiki ja akan mu jama'a wallahi tallahi akwai aiki ja akan mu wannan shi ya kai addinin musulunci ya fada kaskanci domin malaman addinin ana kallon su da kaskanci dan ita sadaka mecece kaskanci ce dan girman Allah ka fita yanzu ka hadu da arniya arniya ka hadu da ita ka kawo naira 1000 ka ce mata ga sadaka kaga za ta karba ka furta haka ka ce ga sadaka to ka hadu da matan musulmi da hijabi ka ce mata malama ga sadaka karbewa za ce haramun fa ta ci fa bata sani duk matan da ka gani da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa miƙa mata naira 1000 ka ce ga sadaka ta ce to Allah ya karba a gidan wa sai in kin cancantan baki cancanta ba haramun ne amma ka je ka ga arniya tana gasa masara kaga dai ta gama bayyana kaskancin ta ko jalin masara bai wuce 500 ko kuma ka naira 2000 ka ce mata ga sadaka ina son ka furta haka ga sadaka kuma da ba ta karba ba saboda an saka musu kyakkyawan tunanin cewa cin sadaka kaskanci ne kowa ya tashi nema yau wajen shekara 50 da ta wuce mawaki ya waka a kasan nan yake cewa kuma kowa dangi ya tattali ya nemi na kai nai gama kowa ne gumi ne yake yi maganganu dai haka ka zo kana jin haushin danginka me yasa saboda ba su ba gaba yace ni da gaske da neman abun kanmu wani mawaki yace kar mu damu da samun yan uwa yanzu naka ce dan uwanka yana da shi shikenan sai ka kwanta gefe guda kai ta kunkuni yaki ya baka duk wannan yana daga lalata da ta same mu kuma bari ku ji lalatar ta samu ne kadai a cikin musulmi saboda me saboda malaman su sun yi wannan soshi guguwar fassara da an ce lisa'il wal maharum sai ce to ba gashi ba an ce a ba as-sa'il masu roƙo mu kenan ba mu bude baki da kuma wanda ba iya roƙon yayi dangana dauka a baya ta kawo falalacin sadaka da falalayin bara to dole ne masu da'awa su gane haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka binciki tarihin shi gashi nan tun kafin ya fara wa'azin gashi nan me yake yi sana'a kiyo sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am eh ba dalili bane sai dai wannan ya bashi kararrawar ya binciki me yiwa ko akwai abin da yasa ba a karbi da'awar ba in ka zo kana da'awa sai ka ga ba wanda ya karba sai ka waiwaya ka gani akwai wani abu da yasa ake kyamar da'awar daga gare ka ko daga ita da'awar ko daga uslubinta idan akwai kuma ya tabbata gaskiya ne sai ka gyara domin wannan kyamar da aka yi maka ya nuna jama'a suna da gaskiya su kyamace ka ko kun fahimta jama'a to amma sai baka gano wani abu to sai ka dauka wannan kuma jarabawa ce ta Allah kamar yadda Allah ya jarabci wasu annabawa wa qad shahida rajulun inda umar radiyallahu anhu fa qala man yuzakkik qala rajulun ana fa qala hal safarta ma'ah fa qala la qala amaltahu bid-dirham wad-dinar قال لا قال والله الذي لا اله الا هو ما تعرفه من يتي وقد شهد رجل عند عمر رضي الله عنه فقال والمتن يزو يبعد الشهد أورن سيدنا عمر قمد والمتن فقال سي عمر يتي من يزكيك وانين زي سألك كي من كي سنن انكر بشهدك قال رجل انا sai wani ya ce ni zan ba da shaida a kan shi zan tsarkake shi fa qala sai ya ce hal safarta ma'ahu ka taba yin tafiya tare da shi fa qala la ice a qala amaltahu bid-dirham wad-dinar shi ka taba mu'amalar kudi da shi ya taba siye a wurin ka ko ka taba siye a wurin shi ka taba cin bashin shi ko ya taba cin bashin ka qala la قال والله الذي لا اله الا هو yace na rantse da Allah da babu abun bauta da gaskiya sai shi ma ta arifu baka san shi ba ai wadannan hanyoyin guda biyu sune manyan manyan hanyoyin da ake iya kyakkyawar fahimtar dan adam hanyar farko ita ce kai tafiya tare da shi wani da ya baggarin su sai wai ga dama da hagu sai ga to yanzu ba wanda ya san shi a garin nan daga sai canza rigar da aka san shi da ita sai fara shiga hotel sai fara caca sai fara shashanci duka wani da zaran ya waiga ga wannan kasuwar fa ba wanda ya san shi ba wanda ya kaza sai fara magudi da rashin gaskiya to sannan kudi wani sai ka zo siye a hannun shi zaka gane yaya tarbiyar shi take wani zai damfare ka ne ya cuce ka da nufin ya san ka sai ce to tunda dai kai ne kawo kaza akwai irin wannan sai kana harkar kasuwanci zaka ga ɗabi'un mutane iri-iri wallahi wani zai ɗauka ya baka bashi da nufin ya taimaka maka amma a'a ya san ya zalunce ka ne ya danna maka wani nauyi ne wanda ya san ba za ka iya biya ba sakamakon haka ya mai da kai bawa ta wani fagen don me don ya kallafa maka wani abun wanda daga ƙarshe ba za ka iya ɗauka ba cutotin da ka kasa biya ba kana da fegi kusa da ni ba dama ba sai ka jingina min da shi ba ko kuma ka sayan min da shi ba za ka san haka ba sai ka yi mu'amalar kuɗi da shi wani sai ka ci bashin shi za ka ga rashin mutunci
ko kaga mutunci wani sai ya ci bashi wurinka gashi nan dai duk sanda mu'amalar kuɗi ko tafiya ta hada ka da mutum a lokacin kake gane halin shi akwai alhazai da yawa jama'a za mu tafi aikin hajji da su ba za mu taba gane halin su ba sai an je wurin aikin hajji haka dai ga ya zauna daga shi sai gajeren wando ya nannade doguwar rigar shi cinyar shi ta fito baka baka yana zaune yana hira da ƴan matan tukare a jikin abin nan wurin sai da abincinsu to duk sai ka yi tafiya da mutum kake gane waɗannan halayen in ba ka yi tafiya da mutum ba za ka gane su ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye فالسفر هو الذي يكشف حقيقة الرجل يتي إتتتيا إتتي تكياي حقيقة ننهلم متون ويظهر خفاياه إتتي تكي فتودة نبي أنش وطن دسكي أعينهم واتو بوي لما أقوي على هذه الدواء أنن ذالية بنسنسنا شنتابا بسي أمكا ناسنسو أنن بنسنسنا شنتابا بكوكرا سي أمكا بياجي يادا بجا ينفاتا ناشا da shi yana yi ne a koya shi a nan to da yaje ya ga jajayen fata na sha sannan zai gansu da zabge gengemu da rawani siffar da take a ƙasar su shi siffa ce ta limamai to yace to ya ga limaman maka ma na sha ya ga laraba ma suna sha sai da ya fito karara yana sha duk sai an yi tafiya haka yake bayyana walizalika fadda'iyatu dan haka mai da'awa ياخذ من أنات خديجة رضي الله عنها درسا دعويا مفيدا في التعني وعدم العجلة مدعوة يا كماتا يا كوي كوي هلين سورا راوة دبين أبو بواس النصى نشيني أنا إلنا خديجة كدو دي خديجة كوكم فهمتا lokacin da ta ji kyawawan halayen annabi aikawa ta kai tana san shi to yanzu ku ustazai da ka ji labarin a makarantar mai shago akwai wata yarinya mai imani ta haddace qur'ani ta haddace izu 60 ta haddace 70 hadisa sai ka je ka samu mai shago yarinyar nan nazo ina so ka yi iyayenta magana ko sunanta baka sani ba fa labarin ta ka ji saboda wauta da danyantaka ko kun fahimta jama'a yanzu ita Khadija ta ji labarin mutumin kirki amma sai ta bi a hankali ta gabarin ba shi kuɗi kai mai sarayi tafiya tare da shi mu'amalar kuɗi ba a garin su ba yana cikin talauci bai taɓa fita ba a wani gari daban a lokacin za ta gane gaskiyar labaran nan da take ji kun fahimci Khadija nan da muke magana to wannan ita ce Khadija al-kubra the great ina fata an gane yake dan haka mai da'awa ya kamata ya koyi wannan hali na bin abubuwa a hankali irin yadda Khadija ta yi darsan da'awiyan darasi na da'awa mufidan mai amfani fitta anni a wajen bin abu sannu wa adamil ajala da rashin gaggawa ko kun fahimta amma kawai daga an zo an ce maka ai a tsubugi akwai wata yarinya mai imani amma suna rikici da iyayenta akan magana aqida sai ta ce zan aure ta saboda kai ne dan ta kife ba ta gane ba za ka tsaya ka bincika yaya abinda aka fadin gaskiya ne eh to gaskiya ne yaya dabi'un a aikace yaya take wa iyayenta yaya take wa kawayenta yaya take kaza duk ya kamata ka tsaya ka binciki waɗannan abubuwan yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hadith sahihi lil ashaj rukuji a cikin wani hadisi sahihi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fada wani mai suna al ashaj ashaj yace abdul qais yace inna fika khaslataini kana da dabi'u guda biyu yuhibbuhuma allah allah na san su al hulum kana da dangana Allah na san dangana wal anatu da bin abubuwa sannu wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim yaqulu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi fi sharhihi li hadha al-hadith yadu sharhi wannan hadisi sai yace wa amma al-hulum amman gane da al-hulum shine ne sai yace fa huwa al-aqalu shine kaifin hankali kaifin hankali shike kawo dangana da hakuri wa amma anatu bin sannufa fahiya tasabbut shine kokarin tabbatar da abu wa tarkul ajala da barin gaggawa wa kana shaykhul imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala yaqifu 'inda an-nasi wa hum yatufuna ala qabri zaid ibn al-khattab imam ad-da'wa muhammad ibn abdul wahhab a garin su akwai kabarin zaid dan khattab radiyallahu anhu allah ya kara mai yarda kabarin sahabi ne qurban uyaina a kusa da uyaina wato kusa da garin dan shi garin su uyaina wa yaqulu in yazo ya gansu suna kewaye kabarin kamar yadda ake wa ka'aba dawa shi haka suke wa kabarin in yazo sai ce allah khairun min zaid allah da ya fi zaid alheri allah da ya fi zaid alheri wa yaksi bi hadhihi al'ibara sai ta kaita wannan magana sanan ya ta'ajjal fi bidayati da'watihi rahwa ta'ala farkon da washi da gaggawa ba ya dibo abubuwan masu tsauri ya fara da su tun karat shine ma mafi girma abin lura game da waɗannan matsaloli da muke magana na sayyida khadija allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda shine khadija ba ta da gaggawa dangane da al'amuranta shine ta kasance mace ce mai natsuwa to babbar isharar da malam yake mana shine lalle ne mai da'awa kai ya zama yana da gaggawa a wajen duk abin da zai gudanar na ainihin wato gabatar da da'awar shi sannan ya rinka duba al'amuran a yadda ya kamata ya dube su menene farkon kaza menene karshen kaza kamar yadda muka fadi na daga cikin kurakuran da ake samun matasa maza da mata a wannan zamanin suke dangane da harka aure shi abinda kawai yake neman ya ji labarin wadda take da karatu ko wadda take da imani a halin abinda ake bukata shine sai ka duba tana da karatu tana da imani to tana da tarbiya ta ahli sunna matar da ta hada waɗannan abubuwan guda uku ita ce matar da ta cancanta ta zama matar mai da'awa mustaqbalan dukan wadda tana kasu a ɗayan waɗannan sai ta wahala auren mai da'awa dan za a rinka tafiya da ita a murɗe kuma sai ta wahalar da shi shine ya zama tana da cikakken imani tana da tarbiya amma ba ta da ilimi tana da ainihin wato tarbiya tana da imani ba ta da ilimi tana da tarbiya tana da ilimi amma ba ta da imani akan abin da shi yake kira zuwa gare shi abin da muke nufi da imani kenan shine shin ta yadda da da'awar da yake yi ta amincewa da da'awar koko tana ganin bata lokacin shi yake yi yanzu ka dubi gogormaya da kai da komowar da Khadija ta yi tun daga ran da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya ce mata ga irin abin da ya gani yana tsoron ko ya zama aljani ne me tace mishi cewa te a Allah ba zai cutar da kai ba kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza to wannan na daga cikin al'amari mai muhimmanci da muke so a fahimta a cikin wannan darasi na tarihin as-sayyida khadija Allah ya kara mata yarda saniyan nabiyu warada fi ba'd kutubi siyar labari ya zo a cikin wasu tafan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أن زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها كان بدايته عرضا من بعض معارفها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الزواج منها يدلابار يذوتي والأمر أورم من زن الله ده خديجة كسن تيني أفرقون الأمر يشيني تنا دمسن يروسها لا يناشيني وطن دسوسك جات زواجك وطن أورنشي وأيًا كان الأمر كما ديايا الأمر يكسنشي فهو يذكرنا بأهمية حرص الأولياء على تزويج بناتهم ولو عن طريق العرض ونن لمرين السيدة خديجة ناتنا سشيم غمدا وأين ديك ماتا وليين آئي ماتا إيا ينسو كوي ينسو كوما دورا أورانسو سيدن غني دا أورد آئي ينسو koda kuwa ta hanyar gabatar da ƴaƴan nasu ne ga ganin waɗanda suka dace abinda malai yake so ya gine anan shine as-sayyida khadija ta ji labarai na kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan kyawawan labarai da ta samu su suka kwadaitar da ita ina ma wannan ya kasance mijinta kenan ashe abinda ƴan mata suke a yanzu idan suka ji wani gwarzo ya bayyana a wani fage na addini ko a wata gudunmawa ta addini sai su ji suna sha'awar auren shi wannan ba kuskure bane kamar yadda ba kuskure bane ki gabatar da kanki cewa kina so ya aure ki ba kuskure bane amma ina kuskuren yake shine daga jin labarin kawai baki tabbatar ba ita Khadija da ta ji labarin sai da ta tabbatar da hanyoyin da suka bata natsuwa akan cewa abin da ta ji labarin gaskiya ne har ma ya wuce haka a yanzu kuskuren da ƴan mata suke yi wata bata taba jin mai wa'azi bata taba ganin mai wa'azi ba ko bata taba jin ustazun hadda ba ko wanda ya gasa karatun alqur'ani ya ci kujera ya tafi maka ko ya tafi gasa karatun alqur'ani a kasar Masar bata taba ganin shi ba kasar din shi take ji labarin shi take ji kawai shikenan sai ta yanke shawara za ta aure shi to ba nan ne kuskuren yake ba amma ta tafi dangas bata tabbatar da abin da ta ji na labaran ba yasa an yi aure irin wannan da yawa ya watse a cikin mu sai a zo kwana biyu a rabu dutse hannun riga tana zagin shi cewa ashe ma ƙarya ne da take jin cewa malami ne baya aiki da ilimin nashi shi kuma yazo ya ce ashe ma ƙarya ne da yake jin cewa wai ita kaza ne ashe karatun nata karatun banza ne duk sun yi kuskure asalin matsalar ita ce sai an yi bincike tukuna na'am an ji labarin shi gwarzo ne wajen karatu gwarzo ne wajen hadda ya iya tafsiri ya iya hadisi in an zo larabci abin ba dama amma yaya ɗabi'un shi suke yaya yake zama da iyayen shi yaya yake zama da ƴan uwan shi duk kina buƙatar ki binciki waɗannan abubuwan ki tabbatar a ƙarƙashin wannan ashe kenan waɗannan samari da ake da su yanzu ake ce musu ustazai da waɗannan ƴan mata da ake da su ake ce musu sisters suna buƙatar haskakawa da kuma jagoranci na waɗanda suka goge a wannan fage kenan banda karatu banda ilimi kana buƙatar ka sami shawarwari irin na rayuwar su Khadijatul Kubra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musan nan menene za mu sake dauka a lokacin da Khadija ta gabatar da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta shi kuma kamar yadda muka yi ishara a baya yayi gaggawa cewa ai shikenan haji ya fito dama ni ina tauraron wanda zan samu in yi aure ne bani da hali kaza kaza shi ma sai da yaje nazari sai da yaje shawarci na gaba da shi sai da ya shiga ya fita ya tattauna ya dubi menene al'amarin a yanzu sannan menene aqibar shi a nan gaba duk waɗannan abubuwan suna daga cikin surorin da ake kira ilimi wanda yake ustazai ba sa iya duban su karatun suke dube a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai kwadayin mai addini sai kafa hujja da wannan hadisin ya manta akwai wasu hadisai kewaye da wannan hadisin waɗanda za su bayar da kyakkyawa da ingantacciyar ma'ana ta shi wannan hadisin shine ya ga mai addini an zo wurin sallar tahajjud kawai sai ji wata budurwa ta barke da kuka saboda sabar imani sai ya tambayi liman wata budurwa ce aka ce ai yar gidan wani ne tinka kaza ai yar gidan wani ne kafinta shikenan kawai sai yanka shawara ai wannan yana son ta mai imani haka tana kuka a sallar tahajjud nan mai ne sai bincika imani alamar imani ta bayyana ya gane alamar imani ce wannan kukan ba shine aslul imani ba alamar imani ce shin da gaske ma akwai imanin ko kuwa wata damfara ce ta bullo da ita don billahi allazi la ilaha illahu kamar Zuhair abin da yake cewa laqad sa'intu takalifal hayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'an yace na shekara 80 yace na gogewa rayuwa yace duk wanda ya shekara 80 a duniyar nan yace rayuwar sai ta gundure shi ba ma wai sai ya fahimci ta ba wallahi jama'a shekara 30 da ta wuce da dan wasu abubuwa akwai wanda ta shiryo wani ustazu dan izala ne original dan izala mai imani a izala sosai da ta tashi shiryo mishi damfara sai da ta je tana da cikin wata uku tukuna katangar su daya da iyayenta da iyayen shi ba a shiri saboda waɗannan izala ne waɗannan dariƙa ne ba a ga miciji fatan bala'i ake wa juna da ta samu cikin nan malam kullun da daddare da magariba sai aji tana rikici da iyayenta akan ita billahi allazi la ilaha illahu dan izala za ta aura su iyayen ba san damfarar da ta shirya ba ashe ciki ne da ita take kurmusu su da shi na wata uku shi kuma wannan dan izala tunda katangar su daya
an yi magariba kowa ya fito da tuwo tsakar gida yana ci wannan yana ji wannan yana jin hayaniyar da ake yi saboda haka ya bincika wanda ce ake rikici da ita to shi ko zai kwato ta dama imanin dan izala kenan zai kwato ta to ne faru ya zo ko ya kwato ta a kit aka zo aka yi aure lokaci kadan shikenan sai gashi annan anguwar mu a muciya a daura anguwar mu ta muciya a daura anan aka yi wannan abu to menene ya ja mishi shi kawai ya ji tana cewa ita sai dan izala za ta aura madadin yadda ke ta kwa ganin likitoci a asibiti sai a zo da mutum kariyayye yana bololo sai ga likita ko ba mu abe ba ya zauna kawai yana shan AC tukuna yana share gumi yace a kawo mishi mirinda ana charan ke dade ga wancan zai abin kai da kake JJC kai kana da imani irin na mutanen duniya sai ga kai kana kai ka shi ko yana zauna yana cin balanguma shi wancan yana ci bololo sai ya natsa tukuna sannan ga yazo yana gyada kafada shi yana tambaya yaya aka yi ne ma tukuna jaran a taba ne karya shi ce to Allah ya kiyaye ku kai shi can tukuna ina zuwa sai je can ya saurari durar shi tukuna ta zo daga cikin makaranta sannan ya dawo kan wannan me yasa saboda sun riga sun saba da mutane duk abin da kai kake gani kaza kaza yana daukan wata ma'ana a wurin su ya kaurin yan sanda ka gani ga je ka zauna akan teburin yan sanda a police station sai ga an fito da wani abuje daga shi zai ga deran wando ana dukan shi da kulki haka ne ko ba haka ba sai ga duk yan sanda wurin ba wanda yake zau kai ku gaba ɗaya sai hankalinka ya tashi dama ta an gane to duk mene ne yake kawo haka rashin gogewa rashin kwarewa rashin sabawa to dole ne jama'a mutane su tsaya su dubi wannan ainihin al'amarin Khadija da ta ji labari sai da ta natsu ta bincika ta tabbatar ta sa aka bi shi ta ɗibi kuɗi ta bashi duk dan ta gane yaya abin yake shi kuma fa sai da shi ma ya bincika ya tabbatar sannan ya je shawarci na gaba da shi tunna son ku dauko kisoshi guda biyu waɗanda suka faru ga Shehu Usmanu Dan Fodio daya a arewacin Najeriya maso gabas daya a arewacin Najeriya maso yamma arewacin Najeriya maso gabas shine Adamawa lokacin da Shehu Usmanu ya bayyana yana da'awa zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna tunanin garin Adamawa da suka ji labari daga ainihin babban garin da shine asalin tushen garin ma za a iya cewa me ya faru sai suka ainihin hada dukiya shanu da kudi da sutuni sai aka dubi shi Adama sai aka bashi shine dan karamin su kai je kaurin mutumin nan da aka ce ya bayyana yana kira zuwa ga azo a gyara addinin musulunci ka je ka same shi ka ce mishi yayyanka suna gaishe shi bayan gaisuwa ga tsarabanan sun kawo suna kuma ainihin yi mishi fatan alheri sannan ya baka tuta ka kawo mana mu muna nan mun aike ka kai ne karamin sai suka ce mishi idan ka je abin da zaka gabatar mai kenan idan ya karbi wannan dukiya yana tsuma ya marhabance ka ya dauki tuta ya baka rabu da shi mashirmanci ne ba addini yazo gyarawa ba amma idan yazo maka da wasu bayanai da wasu sharuɗa da wasu ka'idoji ya ki karbe to da gaskiya addini yazo gyarawa to ka je karbo ka tsaya a wurin shi ka karbo mana tuta abin da suka shirya mishi kenan ina fata an gane wani gari ne suka yi wannan shine garin gurin gurin din nan ne asalin garin nan ne asalin garin da ya kintsa ya taho tafiya ce kusan ta wata uku da ya iso ya zo ya gabatar da kanshi ga Shehu sai Shehu ya ce mishi to madalla waɗannan shanu da suturu da kuɗi kai ka fi dacewa da su saboda kai ne bako kai ka shawo hanya sannan ka zo za ka yi zaman karatu kai kake buƙatar su zama maka guzuri sannan ka tashi za ka koma kai ne kake da buƙatar su don haka ka riƙe su a wurinka kana zuwa ana biya maka karatu kana kiwon shanunka kana cin abinci kana abin nan ka iya rike kanka kun ga ga daya na biyu fa maganar tuta da suka ce a baka tuta yace ai mu ba ma ba da tuta sai ga wanda muka karanta dan zai je wakilce mu ne yau shakkawai haka su dan zaka towa dauki tuta a baka ka je ka kafa ka ce tutar wani ame ba siyasa bace addini ne karatu ne, dan haka sai mun karantar da kai. Dan haka mu yanzu ba ruwan mu da yayyanka, kai ne dalibin mu. Ina ka kwana a tafsiri, ina ka kwana a hadisi, ina ka kwana a kaza, aka diwa wa Modibbo karatun shi, yayi karatun shi kamar shekara 2 rabi zuwa shekara 3, shine Modibbo Adama da kake ji. Da ya dauki tuta ya bashi sai yace to kai na ba tuta ban ba yayyanka ba, kuma ban baka tuta ka je ka kai musu ba, na baka tuta ne ka je ka samu wani wuri ka share ka kafa gari ka ci gaba da da'awa, su kuma ka rabu da su. Dan haka da yazo shine inda cikin garin Ola Town take a yanzu, asalin tarihin kafa take nan. Dan haka sai bai karasa gurin ba. Dan haka har yanzu ba platinum gurin yana jin shine gaba da ba platinum cikin Yola. Har yanzu kuma ba platinum cikin Yola yana ganin, amma dai mu ne da tuta. Dan haka har yanzu akwai wannan sirra din. Kaga sai da suka mai, sai da suka gwada dan fodiyo suka gani. Shin yanzu in mai da'awa ya bayyana, dalibai suna tsayawa su khabbara shi, su bincike shi, su shiga su fita su mu'amalance shi, su gane da gaske yake ko kuwa kawai da zaran ya zo musu da wani abu wanda yayi daidai da abin da suke akai, ko kuma ya faranta musu rai, fuji atan kawai sai a ji cewa sun ba da kai, sai kuma daga baya sai a ce sun yi tawaye. Abin da yake faruwa shine na ƙarshe din, babu bincike. Ko kun fahimta jama'a? Hadisi ya zo sahihi cikin sahihu Muslim daga sahabi Abdullahi dan Umar. Wasu tabi'ai ne guda biyu aqida ta kabar ta fito a ƙasar Iraki, a Basra ko Kufa. Labari ya yadu, ga wasu mutane sun zo suna cewa Allah bai san abin da za a yi a gobe ba ko a anjima, sai in abin ya faru sannan Allah zai sani. Waɗannan tabi'ai madadin kawai su yi alkafira su shiga cikin wannan da'awa. Sai suka ce a wannan karatun duk malaman da suka shigo garin nan cikin sahabbai suka karantar da mu, ba mu taɓa jin shi a wurin wani ba, kuma yau garin nan ba sauran sahabi, amma bari mu tafi ina ba mu haɗu da wani sahabi. Sai suka ce abin da ya dace tun da lokacin hajji ya yi, mu shirya mu tafi aikin hajji, mai yiwuwa Allah ya haɗa mu da wani sahabi ne, mishi tambaya game da wannan aƙida da ta zo ta ƙaryata ƙaddara cewa Allah bai san abin da za a yi gaba ba. Hakan ɗin kuwa suka yi, suka tafi aikin hajji. Yace sai Allah ya haɗa Yahaya ɗan Ya'mur da ɗayan suka je suka haɗu. Yace sai muka kewaye malamin nan Abdullahi ɗan Umar, shi Allah ya haɗa mu da shi. Muka ce mishi ga wasu mutane da suka bayyana ga abin da suke cewa, algafata malam ku ne manyan malaman mu sahabbai da kuka yi karatu gaban annabi, yaya abin nan yake sallallahu alaihi wa sallam. Kalmar farko sai ya ce in ka sake haɗuwa da su ka ce ba ni ba su, su ma ba su ba ni. Sannan sai ka mishi wannan hadisi, shahararren hadisi, hadisin qadar, hadisin malaika Jibril ya tambaye shi menene shadidu sawadi sha'ari shadidu, ya kawo mishi wannan hadisi wanda ya ruwaito daga mahaifin shi Sayyidina Umar. Kenan wannan yana nuna malaman salaf duk abin da ya zo musu sai sun tsaya sun yi bincike, ba irin yadda kawai 'yan Najeriya na zaune suna cikin fama da gwamnatin zalunci. Da zaran Ibrahim Zazzaki ya zo ya ce zai yaƙi gwamnatin zalunci, kawai shi kenan sai su taho. Menene tashi manufar? A yana kwana, yana karatun Qur'ani, yana tahajjud, ya haddace Qur'ani, ana kama shi ana kulle shi a kurkuku, duk waɗannan wasu abubuwa ne daban. Amma ka dubi menene ke ƙarƙashin wannan saƙon bayan abin da ka ji a sama baka bincika ba. Sai da aka shekara 25 ana wannan tafiyar, tun 1980 ko 1979, sannan sai 1995, sannan sai suka ce sun gano wannan tafiya barna ce a cikinta. Me yasa da can ba su bincike ba? In sun bincika tun ranar farko za su iya ganowa. Wannan mas'ala kenan. Mas'ala ta biyu, mutum ya zo ya ce zai yaƙi gwamnatin zalunci, zai yaƙi kaza, zai kafa kaza, zai kafa kaza, zai kafa kaza, don haka shiga boko kafirci ne, siyasa kafirci, aikin gwamnati kafirci, shi kenan. Ahlus sunna da yawa suka bangare suka je suka goyi baya, sai suka ce ai wannan ita ce asalin da'awar salaf ma, wannan ita ce asalin da'awar sunna. Ba su consulting malaman su ba, kawai sai dai kaga ɗalibinka ya zo makaranta yana cika yana batsewa, yanzu ya zo yi muƙabala da kai ne, ya gane ashe wai kai malamin gwamnati ne, saboda ya gamsu da waccan da'awar. Sai kuma daga baya al'amura sun zo sun fasu, sannan kuma sai mutane wai ai wallahi tallahi ba mu san abin da ke ƙarƙashinta ba kenan, me yasa ba ku bincika ba? Qabiyya ta farko kenan da ta faru ga Shehu Usman. Qabiyya ta biyu a garin Kawoje da ke jihar Kebbi garin kawoji gari ne na Fulani, kai daga jin sunan ma garin, garin suna ne na Fulani. Me ya faru? Nan kuwa shehu ne ya kai ziyara, da ya kai ziyara sai suka ce to dama tunkan ya zo suna da labarin zai zo, sai suka samu ‘yan mata nunannun ‘yan mata jajayen Fulani kyawawa waɗanda suka haɗu guda shida, suka ce waɗannan su za su rinka yi wa shehu services, su za su je su share mai ɗaki, su kawo mai abinci, su yi mishi hidima kaza, duk su yi mishi waɗannan hidindimu. Sannan za su ɗaura zani ne ya matse su da ‘yan riguna na Fulani, nonuwansu tantsan-tantsan su fito. Ana son a jaraba shi ne, shin mujaddidi ne ko mujaddadi ne? Saboda haka masaukin shi da aka sauke shi gari ya waye sai ga ‘yan mata sun kawo abinci, yana sunku yana rubutu har suka ajiye kwano suka ainihin tafi, bai daga kai ya kalle su ba, su kuma suna nan suna lura da shi. Da suka zo ɗaukan kwanan nan na rana da aje abincin rana, sai suka ga akwai ɗan tukwici da ya saka musu a ciki, haka akwai ‘yar kyauta da ya saka musu, amma ko magana bai da su ba, ko daga kai bai ya kalle su ba. Da suka ɗauki kwanuka suka je ba su wanke, shi ne suka gani. Haka sai da suka kwana uku su ne wa shehu wannan gwajin. A rana ta uku ana shirin za a yi wa'azi, za a gabatar, za a ji jawabi daga shehu, za a ji kaza. Sai da suka zaunar da ‘ya’yan suka yi musu tambaya kwakwa, yaya mutumin nan in kun kawo abinci yana kallonku? Ce ai duk sanda muka shigo kanshi a sunkuye yake, ma in ma yana karatu in ma yana rubutu. In kun jura kun tafi ba an ce ku rinka lura ba, ba kwa gani yana daga kai yana dan kallonku ta baya? Su ce a ya taɓa muku magana? Su ce ko sannu bai taɓa ce mana ba, ko mun gaishe shi baya ansawa. Kuɗin da kuka ce hannu da hannu, suka ce a'a, a cikin kwanan da muka zo ɗauka muke gani ba wani abu da ya haɗa ku da shi, babu. To sai ku duba, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqattarati minaz zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Waɗannan fitintunin guda shida, ‘ya’ya, mata, kuɗi, dabbobi, noma da sauran waɗannan fitintunu na ƙyale-ƙyalen duniya, ku dubi yanzu an jarabci shehu da waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Muslim yake cewa babu abin da na barwa al'ummata a bayana da yafi komai cuta irin mata. Sannan ku dubi hadisin Abu Dauda da Annabi yake cewa inna li kulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati al-malu. An jarabci shehu a can da kuɗi da dukiya, ba fulata ne a jarabce shi da shanu ya haye ya ci. Wannan ya rugurguza ƙaryar da tura ke rubuta cewa wani ba fulata ne daji ne, shanu suka ƙare mishi ya koma ya bubbuge Hausa ya kwace mulki, ga kuɗin ma an bi shi da su ya ƙi karbe, ga shanun an kawo mai ya ƙi amshe. Na ɗaya kenan. Na biyu, ‘yan mata, kar ka taɓa ɗauka a sadda aka yi shehu wannan ikhtibari wai tsoho ne, ya shekara 150 ko ya shekara 200 zikiri kawai yake yi, mazala fi ri'ihi, yana nan da ƙarfin shi da nagartar shi da sha'awar shi, amma bai iya daga kai ya kalle su ba. A yau kai da zaran an ɗauke ka ka je ƙauye ka za ka yi musu sallar tahajjud, kafin watan azumin ya ƙare kana da ‘yan mata shida, wai kana ganin ka keɓe wance ka yi magana da ita za ta rufe asiri, ba wanda zai ji, ƙarya ne, kana yaudarar kanka ne. ‘Yan mata ko ƙanwar uwarka ce kaka amince da ita, dai ‘yan mata ne, ya kamata ka gane wannan. A yau an tura ka za ka yi da'awa a cikin mutane, ka je min akwai rigimar kuɗi tsakaninka da wannan, akwai rigimar kuɗi tsakaninka da wannan, akwai rigimar kuɗi, baka san ana haɗa hagu da dama tana fitar da tsakiya ba, baka sani ba. Sai daga baya sai ka ji duk al'amari ya rikice maka. Don haka dole ne du'at, masu da'awa, musamman ashabab, lallai ne wallahi al'azim su natsu. Duk wata rawar kai da kake don ka je ka tara ‘yan mata kana karantar da su har da Qur'ani, kana son wance, wance ma ka ce kana son ta, wance ta ce tana son ka, ka amsa, wance tana bugo maka waya, wance na yi maka text, wance ta aiko maka da wasiƙa, wance ta aiko maka da hoto, duk waɗannan labaran tsakanin tudun wada, gyalle su, magume, daurawa, cikaji, miciya, sabon layi, hayin kaza, duk suna nan ana ta tattarawa. sai rana tsaka sai ka ji labari kwatsam ba yadda baka iya ƙaryata shi domin ya kai haddut tawatur ba yadda baka iya ƙaryata shi ko kun fahimta jama'a dan haka ya kamata wallahi alazim masu da'awa su nutsu da kyau duk abin da baka kuntsa kanka a ciki ka tsaya kai nazari wannan abin ya kamata in yi kaza suwaye ya kamata in shawarta mun tattauno a baya dukkan mutumin da yake shawartar mutane asirin shi baya rufuwa amma kuma da wahala aikin shi ya baci saboda haka kun ji wannan jama'a malai yake cewa to wannan abin da Khadija ta yi yana tunasashe mu akan cewa waliyan ƴaƴa mata su rinka kwadayin aurawa da ƴaƴan ainihin wato mutanen kirki ƴaƴan su sai ce walau an tariqil ard ko da ta hanyar yin tallan ƴaƴan ne ko da ta hanyar gabatar da ƴaƴan na yi amfani da kalmar talla ne don ina ganin babu wata kalma a Hausa da ta dace amma ba talla-talla na wulakantawa ba za ka ji malam zai magana me ake nufi da ard sai ya ce faqad kasabat khadijatu radiyallahu anha bi hadha az-zawaj sharafan azima kaga dai wannan aure da Khadija ita ce ta gabatar da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta samu daraja mai girma wa asbahat zawjatan li afdali al-khalqi ta waye gari ta zama matar mafi girman halitta mafi daraja halitta a cikin halittu wa umman lil mu'minin ta zama uwar mu'minai wa laqad ra'ayna hadha al-ard yace to irin wannan gabatar da ya ko gabatar da kai da mace za ta yi mun ganshi yaridu fil qur'an al-karim yazo a cikin al-qur'ani mai girma fi qissati Musa alayhi salamu a cikin tarihin annabi Musa ma sahibi Madian tare da wannan mutum na garin Madian ba wai annabi Musa kamar yadda masu kissa ko masu wa'azin tirmi suke cewa annabi Musa da annabi Shu'aibu ne suka a'a ba annabi Shu'aibu bane domin zamanin su na daban dan kaji an ce kawai wato wai mutane da aka ce sahibi Madian mutumin garin Madiana to Madiana lallai garin annabi Shu'aibu ne amma ai ba a ce annabi Shu'aibu ba kuma ba a nufin daga kan annabi Shu'aibu wani bai zauna a garin ba dan haka cewar annabi Shu'aibu ne ya gabatar da ƴaƴan shi ga annabi Musa to wannan kuskure ne babban kuskure don ba zamanin su ne ba ma gaba daya ba su hada ko kusancin zamani ba amma wani dattijo ne mutumin kirki a wannan gari na Madiana kana yace inni uridu an unkiha ka ibnatayya hatain ni ina so in auren maka ina nufin auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa ne mata ala an ta'jurani samaniya hijaj akan za ka yi min aiki na shekara 8 shine sadaqin fa in atmamta 10 amma in ka cika shekara 10 fa min indika to wannan kuma daga gare ka ne ya rage ruwanka wama uridu an ashqa alayka amma dai ni bana nufin in kuntata maka satajidni insha Allahu minas salihin in Allah ya so zaka same ni daga cikin mutanen kirki na yi maka alƙawarin zan baka ya idan lokaci ka ba yayi ka cika alƙawari zaka ga cewa na cika maka alƙawari wani alhajin birni ko wani sanata ba zai zo in hana ka ya in bashi ba ina fata an gane sai shi malam yace fa inna hadhal wali li hatayn al bintayn kaga wannan wali na waɗannan ƴan mata biyu lamma ra'a hadha ar rajul as salih Musa yayin da ga wannan mutumin kirki annabi Musa alayhi salam sa'a ilayhi sai ya kwazo ya gabatar mishi da ya wajtahada fi tazwijihi ihdabnatayhi ya kuma yi kokarin auren mishi da ɗaya daga cikin ƴaƴan shi guda biyu raghabatan fi kasbi ar-rajul as-salih domin kwadayin samun mutumin kirki walam yantazir hatta ya'ti al-khatib bai tsaya ya saurara har mai neman aure ya zo ba shi da kanshi da ya ga nagari amma yaya ya gane nagartar kawai zuwa suka yi suka bashi labari cewa wani mun je wurin shayarwa da dabbobinmu sai muka ga wani bawan Allah ya taimake mu ya shayar mana ya aka yi da suka taho a hanya kamar yadda aka faɗi sai da suka ƙara ganin halaye na nagarta da amana sannan ita ce ta fara gabatarwa da mahaifinta ko halayen wannan mutum da siffofin shi da kaza sannan sai shi kuma ya gabatarwa da annabi Musa wannan maganar me yake so a ce ya halatta da sunna ta alqur'ani da hadisi in ka ga mutumin kirki ka tabbatar mutumin kirki ne, nuqtatul bahth kenan, ka tabbatar mutumin kirki ne, ka gabatar mishi da yarka ba tare da shi ya ce yana so ba, ba tare da shi ya nema ba, sai in ya rafa ba, sai in ya ki, to wannan kuma babu matsala, kuma baka yi asara ba. Dan haka malam zai bada shawara yadda za a yi. Wa fi sira, yace domin ya sake zuwa a cikin tarihi, wannan ya zo cikin hadisin Bukhari ne ma, najidu anna Umar ibn al-Khattab yu'ridu ibnatahu ala Uthmana, ko ya'ridu ibnatahu ala Uthmana. Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, ya gabatar da ishi ga Sayyidina Uthman ibn Affan, wa ya'riduha ala Abi Bakr as-Siddiq, kuma ya gabatar da wannan ya tashi ga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Thumma yatazawwajuha ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama, sannan daga baya sai manzon Allah ya zo ya aure ta. Wannan ya ita ce as-sayyida Hafsa. Lokacin da mijinta ya rasu, Sayyidina Umar bai da masaniya akan ashe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu Uthman, a ya samu Abu Bakar, ya ce idan Hafsa ta gama takaba insha Allah zan aure ta. Tunda Annabi da Abu Bakar abokan juna ne, abokan taka ce tun kafin a fara musulunci, don haka yanzu ya amince da sirrin shi ne ya faɗa wani cikin abokan shi, shine Abu Bakar as-Siddiq, yace in ta gama takaba zan aure ta. Abu Bakar ya san wannan magana, sai ga Umar ya taho ya ce, Abu Bakar, me ya hana ba za ka aure ta Hafsa ba? Sai Abu Bakar bai bashi amsa ba. Sai kuma ya tafi wurin Uthman, me yasa ba za ka aure ta Hafsa ba? Sai Uthman ya nuna bashi da bukata. Daga baya ta gama takaba, sai sayyidina sai manzon Allah ya bayyana son shi ga auren Hafsa. A lokacin ne sai Abu Bakar as-Siddiq sai ya fito da magana karara ga Umar, cewa to kaga lokacin da kai mun maganan aure yarka Hafsa, a wannan lokaci akwai amana ta sirrin magana da Annabi ya gaya mun, yace zai aure ta in ta gama takaba, bai halatta in fito in ce maka ai kuma ga abin da wani yace ba, dan ya amince da ni ne sirri ne. Kun ji irin amanar da salaf suke da ita. Na biyu, ni kuma ina da bukata ni ma, amma nayi maka shiru ne, ban ce maka eh ba, ban ce maka a'a ba, dan in ta gama takabar ya tabbata shi ba zai aura ba, to a lokacin ne sai in baka amsa da cewa to yanzu zan aura. Dan haka na kice maka eh, na kuma kice maka a'a. Yanzu anan Sayyidina Umar ya gabatar da ishi da Sayyidina Abu Bakr da Sayyidina Uthman, haka ne ko ba haka ba? Me yasa? Saboda ya ga salahiya, ya ga nagarta tattare da su. Wannan nagarta ko wannan salahiyar an je wa'azin kasa ne kawai Sayyidina Umar ya ga Sayyidina Abu Bakr, saboda ya sai mishi waina da miya sun ci kai shi kenan, ya ce zan baka ya? Ya mu'amalance shi, ya ga nagartar shi. To waɗannan na daga cikin abubuwan da nake cewa su ne ustazan da 'yan matan ba sa ba da muhimmanci, shi ne na'am wannan ustazu ne mai wa'azi, an ji sunan shi duk duniya, an ji shi kaza, an ji shi kaza, amma kin san yaya ike a garinsu? Kin san yaya ike zama da matan shi? Kin san yaya ike kula da haƙƙin 'ya'yan shi? Kin san yaya ike da damuwa ga matar shi in tana da matsala? Kin san yaya yake da damuwa da damuwar surukan shi? Duk da kisan wannan ba ke kawai ya zo ƙauyenku ne ya yi wa'azi, kin ji inda yake shiga, ba nan yake fita ba game da ayoyi, don haka ke ma kike so a shigar da ke gidan shi. Wannan yana daga cikin kuskure. Sannan samari, an je ne za a yi gasa ta karatun Alƙur'ani, sai ya ji wata budurwa tana da murya, sai ya ji ta fi kowa iya hadda, sai ya ji ta ci gasa karatun Alƙur'ani, shi kenan kawai sai je ya samu malamin hadda, ai akramaka Allahu, ina so a haɗa ni da yarinyar nan zan nene ta, maka san halinta ba. Duk waɗannan yana daga cikin kurakuran da lallai ne sai an gyara. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai ya ce walidhalika fa inna min haqqi banatina wa akhawatina, na daga cikin haƙƙin da 'ya'yanmu 'yan mata suke da shi a kanmu da 'yan uwanmu 'yan mata, an nas'a lahunna fi zawaji, yi kwazon samo musu ainihin mazaje. wa mujtama'atuna al-islamiyya yaksuru fiha al-banati al-awanis, ki zamantakewan mu, gungukan mu na musulunci da anguwannin mu na musulmi, dan mata ne likakku suke karewa su ne awanis al'anisa, ina fata an gane al'unusa, mushkilatul unusa. Cito waɗannan zamantakewa namu na cike da irin waɗannan ƴan mata allati baqina bila zawaj, waɗanda suna nan babu mazaje, babu aure, bi sababi annal ab, sakamakon cewa shi uban awil akhal akbar ko kuma shi babban wansu, la yataharraku li banatihi aw li akhawatihi, baya wani katabu wajen binciken samu wa ƴaƴan shi mazaje ko kuma katabu wajen samu wa kannan shi mazaje. Shi kawai ya zauna ne wai yana jiran sai ran da Allah ya kawo miji. A'a, kana nan cikin abokanka, cikin abokan mu'amalarka, kana nan kana karanta halayen mutane, daga cikin karantar da kake na su taimaka maka wajen kai mu'amala da su, a haka sai ka ga ya dacewa ne ya auruwance, na haka sai ka same shi. Ko kun fahimta abin da malam yake magana kenan? Sai ga iyayen da ƴan uwan ba sa wani kwazo. Ko kun gane wannan jama'a? Yatlubu lahunna shabba salih, wanda za su yi kwazon samo wa waɗannan ƴan mata ko kuma ƴaƴa nasu waɗanda suke samari na gari. Wa yara fi zalika aiban aw naqsan, sai ma ya rinka ganin ai aibi ne ko nakasa ce, wai shi yaje yana magana a zuwa aure shi. Walakin ala ar-rajuli an yuhsina tariqa ard ibnatihi aw ukhtihi ala man yurid, sai dai kuma wajibi ne ga shi namiji ya kyautata hanyar da zai bi wajen gabatar da ƴar uwar shi ko kuma ainihin ƴar shi ko ƴar uwar shi ga wanda yake so. Daga cikin kyautatawa shi ne ya tabbata cewa wancan mutumin salihi ne, ba wai kawai mai kuɗi ba. Dan abin da kai ci gaba ya kai a ƙasashen nan namu, sai ka ga gidan malamai ne amma duk sirkan gidan ba ruwansu da addini, saboda shi malamin yana fama da baƙin talauci da yunwa da wahalar rayuwa. To da zarar wani sanata ya ji akwai kyakkyawar ƴa a gidan, sai danno ya zo kawo geran kunu, ya kawo shinkafa, ya kawo kaza, sai ya rikita gidan. Kenan sai ka ji uban zai ɗauki ƴa ya bashi. Sai wai gari shi babban malami ne, masanin addini, mai wa'azi, amma surukan shi duk ƴan duniya ne ko kuma ka ce lalatattu ne, ko kuma a'a malami ne irin malamin tsubbu ko malamin bid'a ko malamin al'ada, waɗanda suke zuwa wurin shi don tsubbu ko don abubuwansu na shirme, kawai da zaran ya ga wani mai romo kawai sai ya ce ai ranka ya daɗe, akwai wata yarinya cikin ƴaƴana ma in Allah so na yi shawara zan baka. Duk wannan bai kyautata ba. Daga cikin kyautatawa sai ka dubi sharuɗan nan guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sharɗanta a wajen zuwa, to a wajen nemowa ma haka. Da yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, wanda kuka amincewa addinin shi da dabi'un shi in yazo ku dauki ya ku bashi. Ashe ba addinin ka da ke duba ba, har da dabi'u. To wannan da zaka yi wa magana shi ma sai ka dubi, yana da dabi'u na gari, yana da kula da addini, ba wai kawai yana zuwa masallacin ku ana sallah azhar da shi ba, ba wai ana haduwa a wurin taron MSS ba, ba wai shine former amir na university kaza ba, ba wai shine amir na MSS na rece kaza ko branch kaza, a'a yaya dabi'un shi suke, yaya rukun shi da addini. Abin yana bani mamaki jama'a, indira gari ko wata kasa sukutun da guda wa'azi jama'a, asalin basu ma sanya ya rayuwata da dabi'ata take ba, amma kashe gari sai kaga ustazan garin sun taho da nufin cewa akwai wata yarinya mai kula da addini a garin nan, dama tana ce musu tana so na, to yau tunda na iso gashi sun zo suna son da Allah za a yi magana da ita, in yi magana don aure ta, sai in yi dariya kawai, ina kallon su danyu ne. Yanzu ni ba magana auren ke ma ta dame ni ba, tausaya musu nake yi. To babban abin tausayin shine da ake samun malaman da su kuma sun fi su kifewa, sun fi su rashin nuna, shine da zaran an yi mishi magana shikenan sai ce to in an yi azhar ku kai ni gidansu. Jiwa zo ya wazi a garin, an jima an yi azhar kuma sai a same shi a wani zaure daga cikin zaurukan yana tadi, inda ya hankali ba duk wa'azin da ya je da daddare ya rusa shi. Ce ah, malamin nan da yake wa'azi yake tadi da wancan, bai san halinta ba ne, kuma bai san wani na neman ta ba ne. Shikenan kafin sallar asar ta watsar mai da mutunci, dan akwai wani malamin islamiya ya shekara goma yana neman ta, ta ma ita yanzu ta ga malami mai wa'azin kasa ko mai wa'azin jiha, dan haka ta watsi da malamin islamiya, haka sai ta ja mishi bakin jini ta rusa shi bai sani ba. waɗannan abubuwan jama'a matsaloli ne waɗanda gaskiya suna da matuƙar muhimmanci, muhimmancinsu ya kai ƙwarai da gaske, amma insha Allah ta'ala ba mu damu tattauna su. Malam ya ce wa an yakuna al-ard ghayr mubashir, sannan kuma wannan gabatarwar kada ma ta kasance gaba da gaba, kada kai uban ko kai wanka je ka same shi. Wa bi tariqatin tahmil fatata wal usra, ya kamata a gabatar da ita wannan yarinya ne ta hanyar da za ta kiyaye mutuncin yarinyar da kuma mutuncin danginta, bi kamiliha, gaba ɗayan mutuncin su a kiyaye, min ayya sa'a ilaiha fi ma ba'd, saboda kada yazo ya wulakanta ta daga baya. Malam yana cewa kada ya gabatar da ita mubasharatan, amma Qur'ani ya nuna mana ya gabatar da ita mubasharatan, hadisin annabi ya nuna mana ya gabatar da ainihin shi mubasharatan, shi Umar. Sannan hadisi cikin Bukhari, hadisin Sahal, wata mata da ta zo ta gabatar da kanta ga annabi mubasharatan. Kadai malam ya faɗi haka ne saboda al-maslahatul mursala, ba dan ya saba wa hadisin ba. Akwai yanayin da gabatarwa gaba da gaba shi zai kawo wulakanci, to sai a bi wata hanya wadda yake ba mubasharatan ba, ko ta hanyar wani abokin shi, shi abokin nashi a nuna mishi cewa ba za ka yi wahana magana ba, ya zo ya nemi wancan zamu bashi, amma ba sai lallai ka nuna mishi cewa mu ne muka yi maka magana ba. Duk za a iya yin haka, akwai hikimomi irin haka, kuma saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala. Amma wannan matsalar muhimmancinta ya kai matuƙa ƙwarai da gaske, da haka za mu bi mu tattauna da gwargwadon yadda al'amura za su biyo baya a sharhi insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.